الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله. بركم مدى سادوا أن يمكن لهدي شابيو دوتا ذو القيدة watan 11 a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 28 ga watan 2 shekara ta 1999, don ci gaba da darasin kitabu tauhid. Idan ba a manta ba, darasin baya mun tsaya karshen babun min al-iman billah as-sabr ala aqdarillah. Yau kuma za mu tafi farkon babu ma ja a sirri ya yi, wannan kuma shi ne darasi na 31. Babu ma ja a sirri ya yi, babin da yake magana dangane da abin da ya zo sirri ya yi a cikin riya, dangane da nassoshi na Al-Qur'ani ko na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke taimaka ma juna don faɗakarwa da jan kunne game da riya. Shi lafazin ar-riya'u, malamai suka ce mustaqqin min ar-ru'ya, an tsago shi ne daga kalman ar-ru'ya, shi ne gani ko kallo. Abinda ake nufi da shi a nan shi ne izharul ibadati لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها عليها. بينر دا وتا عبادة دم متانيس غني سيبا وميكتا ونشينا كتومي رياء متن يبينر دا وتا عبادة سايس منفستين ونن عبادة كوتا بينر دا عبادة متانيس غني سيبا متا ونشينا رياء تورياتن نان حرام ني kuma yana saboda rushewar aiki, kamar yadda za mu gani karkashin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo cikin wannan babu. An gane ku? Akwai dan bambanci kadan tsakanin ar-riya da as-sum'ah. Ar-riya mutum ya bayyana da aiki manufarsa a zuci mutane su gani, ita riya tana aukawa ne kan abin da aiwatar da shi ake da gabbai bai shafi furtawa da harkar. Ita kuma as-sum'a shine yin wata ibada ta baka dan mutane su ji, kamar karatun Al-Qur'ani, kamar zikiri, kamar wa'azi da nasiha da gargadi. Kaga duk yayin da mai karatu ke yi ko mai zikiri ko mai salati ke yi, ana jin sautin sa ne, to shine ake kira mai as-sum'a. In ya zanto manufarsa na daga sautinsa da zikiri ko salati ko istighfari ko hailala ko karatun Qur'ani ko wa'azi ko khutuba, manufar daga sautinsa shi ne don ya burge mutane ko don mutane su gane mai ibada ne iri kaza, to sai a ce ya yi as-sum'a, saboda haka aikinsa ya rushe. Kun gane ko? Ita ko riya mutane gani suka yi kana yi, da haka kana sallah sai kake dogon ruku'i, dogon tsayuwa, dogon sujada da zai sauransu komai tsaf-tsaf, wanda ya gani sai ya yaba, manufar ka zuci da ma a gani a yaba, ya zama mai kenan riya. Wannan shi ne bambanci tsakanin ar-riya'u da as-sum'atu. Yana shiga cikin ma'anar as-sum'atu kuma dai mutum ya yi aikin babu wanda ya sani, sannan ya zo ya baiwa mutane labari, shi ma ya shiga cikin me as-sum'atu. Kowane ɗaya daga cikinsu yana rushe aiki. مالك باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. تكون آية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بفضل الله تعالى قل كثير إنما أنا بشر مثلكم سندي كديني متني قطن قطن. لفظ إنما أنا أنفاني دسيدن تكيت حكمتي كمركتي إنما الله إله واحد سندي ألا كي كديني أبين بوتا دايا دايا kenan kalmar abin bauta ba ta gaskatuwa a kan kowa sai kan wa, sai kan Allah kaɗai. Kamar ka ce innamal masihu isa ibnu maryama rasulullahi, sani dai kaɗai annabi isa ɗan maryam ba ya da wata siffa ɗoriya a kan kasancewarsa manzo na Allah. Kenan a nan kamar kana cewa shi ba wani ne ba ne, shi ba ɗan Allah ba ne ba, shi ba na ukun Allah ba ne ba, shi ko ba Allah ba ne ba, menene matsayinsa? Rasulullahi ne kenan. To shi ne innama, sani dai kaɗai ana ni basharun mislukum, mutum ne kwatan kwatanku ta fuskar bashariya, ta fuskar ɗan adantaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam na jin yunwa irin yadda mutane ke jin yunwa, yana jin kishirwa irin yadda mutane ke ji, yana jin zafin rana irin yadda mutane ke jin zafin rana, yana jin sanyin hunturu sallallahu alaihi wa sallam, yakan ji radadin zazzabi ko ciwon kai tamfar yadda sauran ƴan adam ke ji sallallahu alaihi wa sallam, yakan ji zafin wuta idan ya bi ta kusa da ita kamar yadda sauran mutane ke ji. Mutumin da ya ji zafin rana ma ai ba mamaki idan ya ji me saboda haka kenan shi mutum ne kamar sauran mutane ta fuskar halitta sallallahu alaihi wa sallam. Abinda wannan ke nufi ma'ana ba ya da wata siffa ta ilahantaka tattare da shi. Idan ka kudirce ilahantaka ko rububiyya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ka wuce gona da iri a cikin aqidarka, ka wuce makaɗi da rawa cikin aqidarka, baka tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a siffarsa ta ɗan adam da Allah ya tsayar da kun inna ma ana basharun mislukum, sani dai kadai ni mutum ne kwatankwacin ku. Yuha ilayya, ana yin wahayi izuwa gare ni. Abinda ake nufi da wahayi a nan ayar shi ne turo da sako na musamman zuwa gare ni dan in aiwatar in ce mutane su yi. Wannan shi ne ma'anar wahayi. Wahayi yana zuwa da ma'anar aike daga Allah zuwa wani annabi cikin annabawa cewa yi kaza ko bar kaza, aikata kaza ko karka aikata kaza, wanda ana kiransa da ma'anar mai wahayi. Haka kalmar larabci akan ɗauki ilhama a matsayin wahayi. Abinda ake nufi da ilhama, Ubangiji kinsa maka son aikata abu ko kin aikata wani abu. To wannan abin azuci ne Allah ke sawa ɗan adam shi, ba mala'ika aka turo ya faɗa maka shi ba, ba Allah ne ya yi magana kai da shi ka ji sautinsa ba, wannan ana kiransa da suna wahayi da ma'anar ilhama ce. Sannan daidai da nuni na hannu akan kiransa da suna wahayi a larabci. Ka zo in yi maka maganar bebe, in yi maka ishara da zama, ko in yi maka ishara da tashi, ko kanciya, ko cin abu kaza, ko san abu kaza, shi ma wannan da larabci ana kiransa da suna mai wahayi. Yasa annabi Zakariya alaihi salam lokacin da ya kasa yin magana domin nuni bisa cewa matarsa ta samu juna biyu, dama Allah ya ce in ta samu juna biyu ba zai iya magana ba, kala ayatuka Allah tukalliman nasa talata layalin sawiya, Allah tukalliman nasa talata ayyamin illa ramza. Lokacin da ya fito cikin mutane yana ce musu magana sai musu isara da hannu, shi Allah ke cewa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim, sai ya musu nuni da hannu. Wannan nuni da hannun a larabci sunansa mai wahayi. Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan washiya, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ka ce musu ni mutum ne kwatankwacinku ana yin wahayi zuwa gare ni. Cikin abin da aka sanar da ni a wahayi annama ilahukum, sani dai kadai abin bautarku ilahun wahid, shi ne kadaitaccen abin bauta guda ɗaya wato Allah ta'ala. Da aka faman kana yarju liqa'a rabbi, duk wanda ya kasance yana fatar saduwa da Ubangiji, yana fatan gamuwa da Ubangiji. Gamuwa da Ubangiji iri biyu ne, akan ce gamuwa da Ubangiji shi ne zuwa kiyama. An gane ku? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi, lalle kai dan adam za ka gamu da Ubangiji a nan gurin, ma'ana za a tashe ka gobe kiyama dan Allah ya bayyana maka matsayinka na gidan wuta Allah ya tsare mu, ko aljanna Allah ya sa mu cikin masu. Da haka sai tafri'i karkashin wannan, dan adam maka haduwa da Ubangiji a can ba haduwa ce ta ganinsa ba, haduwa ce ta gamuwa da mai sakamakonsa. Da haka sai ce fa amma man uti kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يهور بلا ان ربه كان به بصيرا. Nau'ikan mutanen nan guda biyu, mai takarda hannun dama da wanda za a ba shi takarda daga bayansa, kowanne dai zai gamu da Ubangiji, amma gamuwa ta ganin Allah ɗin, gamuwa ta haɗuwa da sakamakonsa. Amma anan da yake faman kana yarju liqa'a rabbi, duk wanda yake fatar gamuwa da Ubangijinsa, wato gamuwa da shi a cikin aljanna, bayan mutum ya shiga aljanna, Allah ya rabota shi da ganin Allah ɗin, wanda yake fatan wannan, don wata goma kai fata bayan za ka samu. Gamuwar sakamako ko ba ta so, wannan dole ne ai. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famula, wannan akila ko an so ko ba so ba, amma wannan nabiyin shine ba kowa ne zai dace da shi ba sai mummuni da ya shiga aljanna. Faman kana yarju liqa'a rabbi, wanda yake fatan saduwa da Ubangijinsa a gobe kiyama, ya rabota da aljanna kuma ya rabota da ganin Allah ranan da Allah ke ta wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, waɗansu fuskoki za su tashi suna kyalli, suna duba, suna kallo zuwa ga Ubangijinsu. A wannan lokacin waɗansu kuma za a sha makance su, ba za su samu daman ganin Allah ba, a kange su ba za su ga ganin Allah ba, su ne kafirai. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, lalle su a wannan rana za a sha makance su, ba za su samu daman ganin Allah ba. Faman kana yarju liqa'a rabbih, wanda yake fatan saduwa da Ubangijinsa ya shiga aljanna ya dace da ganin Allah, me zai yi? Falyamal amalan saliha, to yayi aiki aiki na gari. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kar ya taranya wani wajen bautar Ubangijinsa, kar ya hada wani wajen bautar Ubangijinsa. Yanzu wannan aya tana nuna mana wato riya, amma ta hanyar bayanin kifiyarsa. Kifiyar riya shine mai ikhlasi, shi riya shine hada Allah da wani wajen ibada. Kayi sallah, Allah ne sai ayi, amma ta kake neman yabon wani, kaga ta ka tarin ya wani da Allah kenan. Amma idan ka tsarkake niyya kai don Allah shi kadai, kaga ka dace da karshen wannan aya, wala yushrik bi ibadati rabbih, ya zanto mutum bai hada wani cikin bautar Ubangijinsa ba. Ina fata kun fahimta. Wato kenan sai wannan ke nuna mana abinda ake bukata da mu shine ikhlasi, tatattun ikhlasi. Dukkan ibada sharuɗan ta guda biyu ne. Sharuɗi na farko aiki ya zanto nagari, aiki ko zamantowa su nagari shine ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sharuɗi na biyu aiki a yi dan Allah kadai, riya kar ta shiga, shirka kar ta shiga kadai a ciki. Da haka Allah ce faman kana yarju liqa'a rabbi, wanda yake fatan saduwa da rahmar Ubangijinsa, wanda yake fatan saduwa da Ubangiji ya ga Allah bayan shiga aljanna, falyamal amalan saliha, yayi aiki aiki wanda yake nagari. Bai ce bai yi aiki kadai yayi jiru, sai ya siffanta aikin da kasancewarsa mai managarcin aiki. Falyamal amalan salihan, kaga na'at da mal'ul, dole aikin ya samu siffar kasancewarsa ta gari. Aiki ko baya samun siffar kasancewarsa ta gari sai in an yi shi kamar yadda annabi ya koyar. Duk aikin da annabi bai koyar ba sunan shi aiki, amma aikin da annabi ya koyar sunan shi aiki na gari. Kun fahimci nan da kyau? Duk aikin da wani annabi ya koyar sai a ce aiki, ko da lada ko babu uhu, amma wanda annabi ya koyar aiki na gari. Falyamal amalan saliha, aiki na gari. Shi yasa Fudayl ibn Iyad ke cewa al-amalu la yakunu maqbulan inda Allah hatta yakuna khalisan sawadan, yace aiki baya zama karbabbe wurin Allah sai ya zanto khalisan, tatattan aiki wanda ba dattin shirka, sawadan aiki na daidai. Sai aka tambaye shi ma huwa al-khalis wa ma huwa as-sawab, sai ce al-khalis mabtugi bihi wajhu Allah, wanda dan Allah kada ya kai. As-sawab ma kana ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, shi ko as-sawab shi ne wanda yake da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa an abi hurairata marfu'an qala Allah ta'ala ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk, من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. حديث نجب ان كربو دغ ابو هريره الله تكاري دا غري مرفوعا حديث ني مرفوعي معنى النبي ني يفدا قال الله تعالى النبي يتي الله مدوكين سركي يا وتو كذا حديث القدسي كده انا اغنى الشركاء عن الشرك التي انا اغنى الشركاء مين مفي وداتور ابو كنن تاريا عن الشرك غبرين ين تاريا تن مين مفي وداتور ابو كنن تاريا غبرين ين تاريا تن ابو النفي اذا اكتي غا كمفني غا جارن واني غا جارن واني غا نواني غا نواني سن زو مي كنن ابو كنن تاريا dan cin motan rufa shine samun mai samun riba kaga wane ina jaransa bai kai nake kadai ya kafa kamfani ba wane shi ma nake nake kadai bai kai ba sai da suka hadu sai suka yi taimakekeniya da juna suka samar wa kansu wani kwakwaran jari wanda zai kawo musu wata riba kwakwara inda kowa zai kadai ta da hannun jaransa shi kadai bai kai ya kafa kamfani ba yanzu kowanne ɗaya daga cikinsu yana wadatuwa yana bukata zuwa ga dan uwansa ko Allah ya tuni na fa karfin a hada ni da abokan tarayya wanda ni ina bukata su suna bukata saboda shi Allah wadatacce ne sauran kuma dun mene ne mabukata ne to sai ya za a mabukata ya hada shi da wa wato a hada shi da mawadaci wadatacce shi kadai shi ne Allah ka hada shi da wato ina fata an bayyana da Allah ya ya ayyuhan nas antumul fuqara'u إلى الله والله هو الغني الحميد يكبت أن يكون الفقراء مبكاتا إلى الله جواد الله والله هو الغني الحميد تكو الله مودة تيلي باي بكاتا قوة تيمك تيادك كي أيكي سيكا ميرد أيكي يذن توتا فرون كمفني معنى كنا سالان سامن يدن الله أتكي كنا سالان سامن يدن متاني أتكي دزاران كهذا الله دون سي الله تتواني مودة تيلي نابلوا وانتندر aiki ya same ka kenan an barwa wancan ya baka sakamako ya baka aljanna ta sace ya baka ni'ima ta sace yana da ita ba shine ma'anan ana azna shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatan duk waɗansu abokan tarayya an shirki gabarin hada mu tarayya din ni na fi karfin hada ni da wani man amila amalan dukkan wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi ya tsarin ya wani tare da ni wani na tare da ni cikin aikin taraktuhu wa shirkahu sai in barki wa shirkahu da wanda ya hada da ko in barki da aiwatar da wannan tarayyar da yayi sai in kyale shi da shirka ta sa ina ba da amfani da ma'ana dukkan wanda yayi wani aiki irin wanda ake neman yardan Allah da shi ya zanto yayi da manufar neman yardan mutane da manufar mutane sai ba masa to ubangiji ta'ala sai kyale ka kai da mutane din in ya so su baka sakamako gobe kiyama idan ya so su tserar da kai daga wuta ko su kai ka aljanna gobe kiyama shine sai sai taraktuhu sai in kyale shi to sai in kyale shi wa shi mutumin go aikin shi aikin taraktuhu sai in kyale shi aikin wa shirkahu da wannan wanda aka da hannu in ce je kaga na bar maka aikin to zai yi sakamako akan idan an bar maka gudun sakamako a kewa ina ba ta fahimta domin idan Allah ya tsame hannunsa daga kan bawa zai rayu ke nan idan da ce taraktuhu zan kyale shi mai aikin wa shirkahu da sauran mutane su wanda yake neman yabo in yi so su ba shi rai su ba shi lafiya su ba shi zai rayu idan Allah ya janye komai daga cikin abin da yake biyo bawa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina da ni'imominsa dare da rana na zahiri da na boye duk sai Allah ya janye tsawon sakan daya wai zai yi rayuwa to amma ba shi za a yi wa ka ba dan ganin dawo ubangiji sai ya kyale shi bawan ba zai dauke hannunsa a kansa ba zai jaye abin da yake ba shi da ni'imomi ba amma sai ya kyale ne aiki ya ce wannan aikin dai kan bana so na bar wa waɗancan da ka danne ka ga wannan akwai razana wa kwarai da gaske ga dukkan wanda zai wani dangin aiki na alkhairi da nufin wani ya je ya nufaci wani sakamakon Allah ta'ala Allah ya tsare wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito a kitabu zuhudi babun da yake magana man asraka fi amalihi ghayrallahi. Haka Ibn Majah ya ruwaito da kwatankwacin wani lafazi, amma abin da yake cikin lafazin Ibn Majah fa ana bari'un wa huwa lillazi asraka, yace dukkan wanda ya aikata wani aiki ya tarin wani tare da ni, fa ana bari'un, to ni na barranta gabarin mai kenan gabarin wannan aikin, fa huwa lillazi asraka, aikin yana can ga wanda aka sa aka tarin ya da ni na bar masa. Kaga sai zan to taraktuhu, ya kara fassara maka shi a nan gurin. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وأنا حديث أنكر بودك أبو سعيد الله سكار الدجال أبو سعيد الخدري يتي حديث مرفوع معنى النبي ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا برتامك با أبند أولينا سين ما في صورتها ما في زما أبند صورو ولينا ثم المسيح الدجال أبند نفسي جيمك صورم فتنتا ثم فتن المسيح الدجال كنا سوين لا برتامك مهوا نابم. قالوا بلا سيسا بيسك تيئي فدامنا يا منزع الله. قال سي من ذا الله يفيد السوء الشرك الخفي شركة تقوي وتريكنا إت شركة تقوي إت تريا ميسا أكسي شركة تقوي الظاهري باكا بطرقين دو من دمي بطرقين في الظاهري أعلى قاسم بشركة تقوي بشبا تظاهري تبينت با تقوي بشبا أجي أجي أفا تقلاتا غوزا غوالي أبيم بوتاوان دبا ألما. Amma shi mai shirka mai riya abin da yasa aka ce koyayye shirka a zahiri duk wanda ya gansa dan Allah yake, dan ba wanda yasa abin da yake cikin zuciya, amma Allah ya san da yake yake ba. Ash-shirkul khafi wato fitinar riya, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ta fi fitinar masihud dajjal, yana ji mana tsoron fitinar riya sama da fitinar masihud dajjal. Kun san saboda me? Saboda fitinar masihud dajjal lokacin da zai bayyana dukkan wani wanda yake nagari dujal ba zai ci nasara a kansa ba, dujal ba zai ci nasara a kansa ba, don haka ba ma zai kewaye ko ina a duniya amma banda Makka banda Madina mala'iku na tsaron wajen, sai dai da zai tsaya bakin gari waɗanda suke nashi ne su fita su same shi, wanda ba nashi ba suna can. To amma riya kuwa babu inda za ka je ka koya mata, ko ka shiga Makka ko ka shiga Madina ko ka aba ka shiga, sai ka yi da gaske. Amma dujal in ka shiga Madina fa an sa mala'iku sun tsare kofa, to riya ko sai kai daga Allah ya tsare. Manzo Allah ce ya kuma rajulu fa yusalli, za ga mutum ya tashi yana sallah, fa yuzayyinu salatahu, sai ya kawata sallarsa, imma ta fuskar karatun ko ta fuskar ruku'in ko dagowa daga ruku'in ko sujuda ko dagowa daga sujuda, ya kawata sallarsa, lima yara min nazari rajulin, dan abin da ya gani na cewa ga wani sun yana kallonsa sai ya kyauta kansa, to karfar da yake da wannan hadisi rawahu Ahmad, Imam Ahmad ya ruwaito shi, hadisi ne wanda yake hasan al-Imam al-Albani ya hasana shi cikin Sahih al-Jami' al-Saghir. Akwai wani kwatankwacin wannan hadisi da Imam Ibn Khuzaimah ya ruwaito daga Mahmud Ibn Labid, yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito muna zaune, sai ce da mu ayyuhan nas, iyyakum mutane, iyyakum wa shirkus sara'ir, iyyakum wa shirkus sara'ir, ina gargadanku ku rabi da shirka ta koyi, ina gargadanku ina jan kunnanku game da shirka ta koyi. Kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma shirkus sara'ir, menene shirka kuma ta koyi? Kalu sai manzo Allah ce yaqumu ar-rajulu, za ga mutum ya tashi, fa yusalli, yana yin sallah, fa yuzayyinu salatahu, sai kaga ya kawata sallarsa, lima yara min nazarin rajul ilayhi, dan kawai wani yana ganin shi yace ya iya, sai ya kawata sallarsa, sai manzo Allah ce fa zalika shirku sara'ir, wannan ita ce shirka wanda take ta koyi. A zahiri ba ka yi sujuda ga gunki ba, amma a batininka wanda ba wanda ya sani sai Allah, ka yi kana neman yabon wani ba Allah ta'ala ba. Allah ya tsare mu. Wa wani hadisi ibnu Khuzaimah, hadisi ne sahihi. Al-Imam ibnu Khuzaimah ya rawaito shi, hadisi ne hasan. Akwai kuma kusan wannan hadisi daga Shaddad ibn Auf, yace a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Musa abai mun kasance muna kirgar ya a ɗaya daga cikin wato a shirka, mun kasance muna kirga cewa riya wato shirka ce karama lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don saboda haka abu ne mai hatsari kwarai da gaske. To ita wannan riya da muke magana a kai shine malamai suka ce alaƙar ta da aiki alaƙa ce iri uku, imma ya kasance tun lokacin da za ka fara aikin ba ka fare ki ba sai don neman yardan mutane, ila inda ba mutane ba za ka yi ki ba, wato ba ka fara aikin naka ba sai don neman wa yardan mutane, daga farkon aikin har yi zuwa ƙarshensa kayi ne don neman yardan mutane, kayi ne don neman yabon mutane. Duk riya idan ta shiga cikin aiki daga farkonsa zuwa ƙarshensa, aiki ya rushe gaba ɗaya, babu lada wajen Allah. Imma ya kasance riya ta faduwa zakiyar aiki, kayi rabin aiki da manufarka kyakkyawa don Allah kake, ka zo rabin na biyu sai riya ta shigo ciki, to wannan aiki ya rushe ko bai rushe ba? Ya rufe ko bai rufe ba? Saboda me? Sai malamai suka ce a'a, ka iya cewa ya rufe, ka iya cewa bai rufe ba, a ko ina kai daidai. Ya rufe idan wannan aikin farkonsa yana da alaka da ƙarshensa, ta yadda ƙarshen baya ingantuwa shi kaɗai sai in farko ya inganta, farkon baya ingantuwa shi kaɗai sai in ƙarshe ya inganta. Kamar me? Kamar sallah. Za ka yi sallah raka'a hudu ta azhar, raka'a biyu kai ta cikakken ikhlas, can wani ya zo yana ganin ka ce wani sallah kake yi sai ya tsaya gefe guda, sai kuma ka tsaya kana kikin sa ka jajjera abubuwa don ya gani a raka'o'i guda biyun karshe, suka ce to ai wannan raka'o'i guda biyu na farko ba ta iya ingantuwa su kadai ba tare da karshen nan ba, na karshen nan su kadai ba ta iya ingantuwa ba tare da na farkon ba, matukar wannan na karshen sun rufe, to na farkon guda biyu ma ba sun rufe gaba daya. لأن الصلاة آخرها متعلق بأولها وأولها مرتبط بآخرها. صلاة كرشنتنا ده علاقة ده فرقنتا فرقنتنا كلوان يترد كرشنتا باب يندزا أي كيربين صلاة دامتون زي ركو إيقو ده أكتف يزو تهدو سيئتو سعلا ولا ستورو ولي صلاة تنانا ركا الكرشن تكوت لالا سيقو أرقكم فرقو كجايد صلاة ده جبا ده. أما إذن أيكي يزنتو farkonsa baya da alaka da karshensa, karshensa baya da alaka, kowanne cin gashin kansa yake. Mutum ya ware naira 1,000 zai bayar sadaka fi sabilillah, wannan miskini ya zo ya bashi 100, wannan ya zo ya bashi 200, ya bayar da 500 da kyakkyawar niyya ba wanda ya sani da rikici Allah. 500 da zai rage lokacin da zai raba mutane sun zo, sai riya ta shiga ciki. To shi ne suka ce wannan 500 ta farko ta tsira, lafiya ta kalau, wannan 500 ta ƙarshe da riya ta shiga ciki ta rusa ta. Saboda farkon ta ba da alaka da karshenta. Ina fatan kun fahimta. To shi ne abin da yake faruwa ga riya lokacin da ta zo cikin tsakiyar aiki. Wato ba a je ga kare aiki ba ta zo tsakiya, an yi farko da kyakkyawar niyya a tsakiya ta faru. To sai mu kalli ibadar, idan ibada wadda farko na da alaka da karshe ta rushe gaba ɗaya, in farko ba da alaka da karshe ta rushe ba. Ha kuma suka ce in da riyar za ta faɗo wa mutum amma sai ya yi ta kokowa da ita, sai dan na in gizo mata ita shi kuma yana kokarin ture ta har yi zuwa ƙarshen sallah suka fito sallah ta sha, an gane ko? Yasa dole akwai mujahada, sai mutum ya yi mujahada sa'in sa tsakanin shi da shaitan, sa'in sa tsakanin shi da mummunan tunani da yake zo masa, yana kokarin ture, yana kokarin jaddada niyya a kowane lokaci, yana kokarin sabunta niyya har yi zuwa ya je ƙarshen sallah. To ya ci nasara akan iblis kenan ibadar sa ta yi. To ina kuma ga wanda ya gama aiki gaba daya, lokacin da kai aikin har ka kare ba wanda ya gani, kuma kai ma dan manufarka dan Allah kai ba kowa da kai, sai bayan ka gama sai wani shigo ce wani ina ganin kamar kiyamun lalle ka tafi da ita ka dan yi murmushi haka ka ce komai ba, sai ya yabe ka sai ka ji dadi kiyamun lalle tana nan ko ba ta nan, sai abin da ya shafe ta tana nan. dan yace alhamdulillah. Suka ce matukar abin ya shiga ne daga ƙarshe, daga ƙarshe ne a zuci kawai ka soye ban ba faɗa mutane ka ba, amma in ka je ka ce na yi kiyamun lilfi ya shiga babu sun a kuma ta rufe kenan. Amma a mutane da suka gano sai suka yi beka, kai kuma wannan yi ban ka ji kana so ina ma wani ma zai gane, amma kai ba ka faɗa ba. To wannan aikinka ya sha babu abin da ya shafi aikinka. To da sauran maganganu dai da malamai suka yi game dangane da wannan, idan kuna son fayyace babin riya ƙwarai da gaske, to yana da kyau mutum ya duba wato Fathul Bari karkashin sharhin hadisin innamal a'malu binniyat, hadisin farko cikin Bukhari, daga nan sai littafin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab al-Hanbali, shi ma hadisin farko cikin 40 hadis da ya sharhin sa. Wannan da wuya ka je wani ka samu bayani sama da wannan na wannan littafin na Ibn Rajab al-Hanbali, wannan kadan ne daga cikin abinda tafasil da yayi a cikin wancan da nan zakaro mana. A takaice dai, riya tana lalata aikin mutum, ya kamata mu yi kokarin yaki da zukatan mu wajen nesantar riya, saboda abinda suke sabotarwa na rushewar aiki. Allah ya kare. Fihi masail, cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula mas'ala ta farko, tafsiru ayatul kahf, mun fahimci tafsirin ayar karshe ta cikin suratul kahf, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Zuwa karshe الثانية مسألة تبيو الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله ببن الأمر وتتيني ما يرد أيكم متن كودا أيكم كونا قليني يا عندي كتن شيء وانا أبو ننيا باتا الله بتاكي كتن أيكم معنى كودا وتسنى تسا أنبو كأي وتس أما سيزن تودا نير لسكي باتا الله با دوني يبا مكتوانا أيكي ذا أمير مكتا كاينكا. الثالثة مسألة أكو ذكر السبب الموجب لذلك أم بتامن سبب ديك قبط سا أمير دعيكم منين يكي سا أمير دعيكم وهو كمال لغلا كيني تكيك واتو كمالا كودا تاورم ومجد أبن ديسا الله كي مير دعيك الرياء أيكم درية تكي تكي إذا متن ياي ديسي الله مودا كيني تكي كاي نير كاحتا مسسوبيو يازي يترسي يابروا وانتا وانتا نسلكا. Wannan shi ne saboda da yasa ba a karban aikin da yake ciki. Ar-rabi'atu mas'ala ta hudu anna min al-asbabi annahu sabban da suka sa Allah baya karban ibadar da yake shiga ciki, da yake Allah shine mafificin waɗanda za a hada, in ka hada su da dan su tsofi ya fi su da ka sai bar mutu. As-sadisatu mas'ala ta sida annahu al-khamisatu mas'ala ta biyar ko خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه من الرياء. يد النبي كي جي وتعبي وغنس أوكس في الرياء. سنة أبني باوي فتاكي دبك با باوي فتاكي دبك با سيسي تنجي رنك يدرنك كرنك جنيك كمر أيكين دكسي نكيركي لي أما كما كي غاوتم مون النية تاسي جسكيون ذكرك وطردك سنبا كومي بشن زي سياسك كي نيسا da zaran ka ga niyya ta canja, to sai ka dakatar da wannan aiki. Akwai da dama daga cikin malamai, bana manta wani malami yana karanta littafin sa, yace wani dan bid'a ne yayi littafi kan bid'a. To amma yana da ilimi, malami ne shi ma, sai dai bid'a ta shiga zuciyarsa, sai yayi talifi, sai wannan bawan Allah ya zo yana son yayi masa raddi. Yace lokacin da na dauki littafin sa ina karantawa, bana so in ga inda zai daidai, nema nake ina kuskure yake kawai don in ci gyaransa. Yace idan na zo kan wata mas'ala da karan kuskure, yace takaici nake ji don me ya daidai, ina ma ya kuskure yake, amma ya daidai babu yadda zan yi, dole in mutu. Idan ya je na samu kuskure yake, har farin ciki nake. Yace da na tuna wannan sai na sani yanzu wannan aikin da nake yi don Allah ko nake yinsa. Yace sai na fasa da littafin gaba ɗaya na ture shi gefe guda na fasa wallafa. An yi tani da niyya daga baki na zo na jaddada niyyata, na ɗauki littafin inda na ga yayi daidai, sai in yabi wannan kalmar su daidaitun ba shi ɗan bid'an nake yabo ba, cewa lallai wannan abin ya dace da daidai, kuma ga ƙarin dalili a kansa, inda ya kuskure kuma in faɗa. Yace daga nan na wadatu cewa lallai ina jin cewa yanzu na kyautata da niyyata sama da haka, sama da abin da ya wuce baya. Sai haka taron sarkuku ya koma baya. Lokacin da na zare takobi da farko da kyakkyawan niyya da taho, da ka tofa mun yawo sai na ji hauki, sai na ji tsoron kar in kace ka dan tofa mun yawo ba dan Allah ba, da haka sai na fasa, sai in na ji dole sai mutum ya yake da zuciyarsa ke a wani abu dan kawai ka ba wani hauki, kar kai wani abu dan wannan riya ne, ni dan ka burge wani kuma wannan riya ne. Misali wanda yake tarayya da kai cikin aqida da bin farin sunna, kana son ka yi abu dan ka burge shi, wanda kuma yake shi yana kan bid'a kai kana son sunna, sai ka tsare sunna kana yi wa amma so kake ji haushi, ayi kiyamul lailin ya ji haushi, ayi ne shi ma dan bid'a idan ya danka wai zikiri yake da karfi dan kai ka ji haushi, ka jira zikirin yayi daidai ma ka zaba da lada, wanda ya wuce ya rinka dage mutum sai Allahu wai zikiri yake wai bari, to kaga anan gurin kaddara wannan zikirin yayi daidai dan girman Allah yana da lada wajen Allah, kaddara zikirin daidai yayi ya dace da sunna a zuciyarsa yayi ne dan ya fita saka, sai hannun ka sai a zikiri da karfi, sai mutum ya zo kunna da la'ido ya hana mutane barci ya sa la fika bubbude wai bari ya bawa makiya Allah haushi, ma'ana ba neman lada ke wurin ubangiji ba. Haka ko mutum kai sunna kake kuma ka zo ka sa wa aji ka bude kasar ka kure shi kawai dan ka ba wani hauki, ayi ragargaza ya yi ragargaza an ragargaza ladan ka gaba daya, baka da komai wajen Allah ta. Yanzu kai da yin manufarka da shi, in ka yi imani abinda kake kai gaskiya ne, ka yarda abinda kake kai 100% gaskiya ne, dan Allah ba za ka so wa ba za ka so wannan gaskiyar kullun ta samu goya ba, so kace ita wannan gaskiyar ka tara mata abokanan adawa, jam'iyyar ka ta siyasa kawai da kake goyon baya, so kace ayi bore da wata jam'iyya a dawo taka, ba ka ta bore mun fasa ka dan wancan jam'iyyar fata kake a ce wani ya dawo jam'iyyar ka ta siyasa, to kana bin sunnar manzon Allah, wani na bid'a saboda jahilci saboda ba karantar da shi ba, wa amma kai kana sa wa'azi ko kana yin wa'azi ko kana wannan wai so kace ka bude mata wuta ya ji hauki, ma'ana ba so kace dawo. Yanzu gaskiyar da kake kai baka so mata magoya baya, abinda kake jawo mata abokanan adawa, me ya riba da ka samu wajen Allah? As-sadisatu mas'ala ta shida, annahu fassara zalika, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana abinda ake kira da riyadin, bi anna al-mar'a yusalli lillahi, za ka ga mutum ya fara aikin sa zai yi domin Allah, lakin yuzayyinuha bima yara min nazari rajul, amma sai mutum ya kawo ta sallan nan dan ya ga mutane suna kallon sa, to Allah ya tsare mu. Babun min ashirki iradatul insani bi amalihi dunya, wannan babu yana cewa min ashirki yana daga cikin dangi shirka, iradatul insani bi amalihi dunya, mutum ya nufaci duniya da aikinsa. Menene bambanci tsakanin wannan babi da wancan babi? Min ashirki iradatul insani bi amalihi dunya, yana daga cikin dangin shirka mutum ya nufaci duniya da aikinsa. Shine suka ce akwai umum da khusus tsakanin waɗannan al'amura guda biyu, wancan babi yana magana akan riya, wannan babi na magana akan mutum ya nufaci duniya da aikinsa. Ta ina suka sha bamban? Kowa dai ne ya saba dan Allah bane ba ko, amma ta ina dai suka sha bamban? Inda suka sha bamban, wancan mai riya shi abinda yake bukata yaban mutane, shi ko wannan wanda yake nufatar duniya ba wai mutane su yabe shi ba, su ba shi girma, su ba shi matsayi, ko su ba shi dukiya, ko su yi masa hidima, wannan ita ce manufarsa da aikinsa. Amma mai riya kaga ba ya samun kokoboy, shi dai in an yabe shi magana ta kare, amma wannan kukila yana bukatan kuɗi wajen aikin, shi yana bukatan girma, yana bukatan hidima, yana bukatan muridai su tara masa dukiya. Kaga inda aka sha bamban kenan, aiki ne wanda ake dan neman yardan Allah, amma ya dan yi cimma wata manufa kadai a duniya, baya sa rai. Kuma suka ce abu na biyu kuma, shi mai riya galibi mai riya za ka samu dama can aikin inda ba kowa ma zai yi, inda kowa ma zai yi sallah, ko shi kadai na dokar daji zai yi ta, da akwai imani da Allah ta tare da shi. Amma me yake faruwa? Inda zai shi kadai ba zai kawata ta ba, amma da mutane sai dan kawata ta saboda mai, saboda mutane. To kaga nan gurin kenan, wannan ko na biyu gaba ɗaya in ba mutanen ba zai ba ma, bai gansu ne su yi, shi yasa wancan sai zanto karamar shirka, wadda hatsarinta shine ruce wannan aikin da riyar take da ciki. wannan ko da zamu shiga ciki sai zanto babbai shirka wanda zamu ba aiki ya ruke gaba daya. Babun min ash-shirki iradatu al-insani bi amalihi ad-dunya, yana daga cikin shirka mutum ya nufi duniya da aikin sa. Wa qaulillahi ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, al-ayataini zuwa karshen ayoyi biyu cikin ayar nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ubangiji sai man kana yuridu al-hayata ad-dunya, wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya sakamako na duniya, wazinataha da kawar duniya, abinda yake nufi da kawar duniya dukiya, al-malu wal-banun zinatu al-hayati ad-dunya wal-baqiyatu as-salihat khairun inda rabbika thawaba, wazinataha kuma yake neman dukiyarta da aikin sa. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, za mu cika musu a'malahum sakamakon ayyukan su, fiha a nan gidan duniya din. Duk wanda yayi aiki ba dan Allah ba sai dan cimma wata manufa ta duniya, Allah ce za mu cika masa wannan manufar ta shi ta duniya. Wa hum fiha la yukhasun, su irin waɗannan mutane ba za a tauye musu da komai ba fiha cikin duniya din. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار, إلهم وأنهم سوني واند على هرى باس قومي سيوتا. وحبط ما صنعوا فيها, أبند سكا أيكتا الدنيا يرجى يروسي. وباطل ما كانوا يعملون, أيكين دسكي روسيشن أيكيني, إلهم واند باء أسامن ساكمكون لادا أولن الله. أنجانيكو يزاق نمبرين آية نانونا منا cewa dukkan wanda ya aikata wani aiki dan neman yarda Allah, to anan ne kawai za a ba shi sakamakon. To wannan aya hukuncin ta am tana nufin duk wanda ya yi aiki matukar aikin nan irin na lahira ne, amma da niyyar Allah ya ba shi lada anan, to sai Allah ya ba shi anan din, a lahira bai da komai. Haka hukuncin ta yake am. Amma ko wata aya cikin suratul Isra wadda ta nuna ko da yayi din dan manufar duniya din, ba dukkan wanda yayi dan duniya bane Allah zai ba shi duniyar, in Allah ga dama sai ya tafar da shi duniya da lahira din gaba daya. An gane ko? Dan ya ce a wanda ya kasance yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha, wanda ya kasance yana bukatar duniya da yake al-ajila, gida na gaggawa, gida na kusa-kusa, wanda ya kasance yana bukatar ta, ajjalna lahu fiha, sai mu gaggauta masa fiha cikin duniya din, ma na sawo irin abin da muke so, ba wanda ya bukata ba. Kuma haka din ma liman nuridu, ga wanda muka so, ba dukkan wanda ya nufi duniyar ne za mu ba shi ba. Ma'ana sai Allah madaukakin sarki ya kasa masu neman duniya din, wanda suke yin aiki na lahira da nufin Allah ya ba su sakamako a duniya din, sai Allah ya kasa su gida uku. In mun hada wannan ayar da wannan gaba daya, kashi na farko Allah ya ba su abinda suka yi aikin domin sa a nan duniya, sai Allah ya ba su a lahira ba su da komai. Kashi na biyu daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ba su amma ba abinda suka nema ba, suna neman girma sai ba su dukiya, suna neman dukiya sai ba su girma, ana girma ma sai ba su da koko ba. Ajjalna lahu fiha ma nasha, bewa ai daga cikin wanda yake girma ba yanzu ba su da koko ba, yana da sarauta, yana da kasa guda kila ba ya da koko ba, talaka ne shi ba, ba haka ba ne ba. Ajjalna lahu fiha ma nasha, ko mutane ma su yi zuga zuwa ta sai kai. To kaga sai Allah ya baki abinda ba shi ya nufata ba nan, kaga dai a lahira dai ba da komai. Na ukun su Allah ya hana shi anan din, kuma dama a lahira kuma ba da komai. Duk wanda yake yin wani aiki domin wani Allah, wannan shine sakamakon sa, ɗaya daga cikin hukun nan. In ka ga ayoyin nan suratul Hud da kuma suratul Isra, Allah ya tsare. Wa fi sahihi Abi Huraira, ya tabbata cikin Bukhari an karɓo hadisi daga Abu Huraira, Allah ya kare da a gare shi. Qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ta Isa abdud dinari bawan dinari ya tabe ta Isa abdud dirham bawan dirhami ya tabe ta Isa abdul khamisati bawan tifafi ya tabe ta Isa abdul khamilati bawa na al khamila shi ma ya tabe in uusiya rabbi idan an bashi sai kaga ya yarda wa in lam yu'ta sakhif idan ko an hana shi sai kaga ya yi fushi ta Isa wanta kasa ya tabe wato anything ya fadi ba daidai ba wa idza kika falanta kasa idan an soke shi da kaya falanta kasa ba za a iya fitar da ita ba tuba li abdin akhizin bi anani farsi babban rabo ya tabbata ga bawa da yake rike da wuyayen dokinsa fi sabilillah yana kaiwa ya komo wajen jihadi fi sabilillah as asara asuhu za ga kansa a tuɗe da juna wato gashin kansa ma ba da lokacin da yake taji mubarratin kadamahu kafafunsa guda biyu gaba ɗaya a birkiɗira ƙura in kana fil hirasati kana fil hirasa in an ajiye shi akan iyakar ƙasa dan gadi da tsaro kar a kawo farmaki a tutar da musulunci da musulmai sai ya kasance a wurin baya tafiya wa in kana fi saqati kana fi saqati in an sa shi a ƙarshen runduna daga baya dan gudun kar a kawo mata farmaki sai ya kasance a wurin baya canjawa lam yu'zan lahu in sa'zana lam yu'zan lahu inda zai nemi izini ya shiga wuri ba za a ba shi izini ba wa in shafa'a lam shafa inda zai zo ya nemi ceton wani ba za a ba shi ceto ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabul jihad mu koma farkon hadisin ta Isa abdud dinari bawan dinari ya tabe idan an ce ta Isa a larabce ana nufin mutumin da ya yi tuntuɓe za a ce ta isa fulan wani ya yi tuntuɓe amma a nan gurin abinda ake nufi khasara da halaka wane ne abdud dinar mutumin da yake daransa ranarsa duniya kawai yake ne ba abdud dinar kenan mai neman kuɗi neman kuɗin da yake hana shi ibada neman kuɗin da baya fitar da haƙƙin Allah shi ta isa abdud dinar lalle bawan dinari ya tafi ya yi hasara ta isa abdud dirham haka bawan dirhami ma ya taɓi ya yi asara da dinari da dirhami su ne kuɗi a da kafin yanzu a mutum ya fi da takardu waɗanda ake mu'amala da su a madadin dinari da dirhami dinari ana yin sadi da zinariya ya fi ƙarfin tuwo ya fi ƙarfin fura ya fi ƙarfin abinci ya fi ƙarfin sutura nashi da na iyalinsa ya fi ƙarfin matsuguni ya fi ƙarfin abin hawa kaga duk ya gama da mai dolen rayuwa to duk wata dukiya da zaka nema doriya akan dolan rayuwa kuma ya kasance zuciyarka tara ta yi da ita ta yadda har za ta hana ka halartar inda ake cewa Allah ya ce annabi ya ce ta hana ka yin qiyamul layli ta hana ka zikiri ta hana ka salati ga annabi ta hana ka ibada ta hana ka fitar da haƙƙin Allah to wannan akwai wani bangare na bauta da ka baiwa dukiyar shi yasa annabi ce abdud dinar da abdud dirham a gaba sai ce ta isa abdul khamisa al-khamisa mayafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na buga misali da irin wannan dan saboda a lokacin laraba inda yake magana yana magana a tsibirin larabawa cikin sahara inda mayafi ke da daraja musamman lokacin sanyi to wani wajen neman kudin wannan shike nan sai ya manta da haƙin Allah amma abinda ake nufi da al-khamila shine waɗansu suka ce bakin tufafi mai zane waɗansu suka ce a dukkan tufafi da yake da zane doriya akan asalin launinsa kamar baki mai zanen fari ko fari mai zanen ja ko kore mai zanen kaza shine ake kira mai al-khamila dukkan tufafin da yake da launi biyu da wani za ga launinsa na asali ga kuma wani zane a jikinsa sai a ce masa mai khamila a larabci al-khamisa ko ka fasara shi da mayafi ko tufafi duka dai da al-khamila da al-khamisa dukkan su nau'ika ne na tufafi ma'ana ya tafi ya yi hasara mutumin da tunaninsa shine dinari dirhami tufafin da zai kwanta a kai ko ya rufa da shi ko ya sa a suturansa shi a jikinsa shi kaɗai da tunaninsa banda shi ba da tunanin komai ya tafi ya gama tafiwa Allah ya tsare sai ce ga ɗabi'arsa in uusiya rabbi in ubangiji ta'ala ya bashi wani abu to a lokacin nan ne ya yarda da Allah a matsayin Allah din. Wa in lam yu'ta fakhid, in aka hana shi wani abu ya fita kasuwa babu riba, to nan zai yi ne na fushi. Da wa kake fushi? Da wanda ya baka jiya baka gode masa ba, ya baka shekaran jiya, da shekaran jiya waccan, da makon da ya wuce, da watan da ya wuce, da shekarar da ta wuce, duk baka yi masa godiya ba, yau ya hana ka sai kai fushi. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqa fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun. Wannan siffa ce fata munafikai da aka zarge su da ita cikin Qur'ani, cikin suratul Tauba. Aka ce cikin su akwai wanda yake zarginka, yake maka ba daidai ba har kawai dan dukiyar zakka. In ka ba shi sai ya amince cewa kai annabi ne kuma kai mutumin kirki ne, in ka hana shi sai kuma ya fushi. To dan Allah so nawa ne dan kasuwa zai ci riba mai yawan gaske, ya ci dubban nerori, wani ma miliyoyi, ba ka jin komai su. Amma daga ranar da ya faduwa ta 20,000 kowa sai ya ji kai yau kasuwar ai ta yi duka. Wani fa ba faduwa ya yi ba, wallahi riba ce bai samu ba irin wanda yake samu kullun. To a nan sai ya mutu kil shefanin gida sai ya canja, ya saba yana cin 100,000, 200,000, ranar da ya samu 30,000, 40,000, dolanan sefan ko a gida sai an ji labari. Sallah kila nan sai ya yi kafa sai ya sujudu sahwi. A sallah fa sai ya sujudu sahwi, dan me Allah ya canja masa? To yanzu wannan shine ta'allakar zuciya da duniya kenan, wanda shine abin zargi. Ita duniya kaso ta ba abin zargi bane, amma ta mantakantar da kai ya zama abin zargi. Duk abin da zaka tara na duniya, in dai ka tara shi ta hanyar halal, ka kula da haƙƙin Allah a ciki, ko bai tagaltar da kai ya mantar da kai bin Allah ba, wannan ba abin zargi bane ba. Amma ya mantar da kai bin Allah, to ya zama abin zargi. Ka zama bawa mai godiya ga Allah lokacin da ya baka, ka zanto mai zurar hakuri idan ya jarrabe ka da hasara. Ka tuna cewa yau ya jarrabe ka da hasara, kayi hasaran 50,000, kayi hasaran 100,000, wani tunda yake bai taɓa samun 50,000 bai taɓa samun 100,000 ba, tunda aka haife shi a duniya bai taɓa mallakar 50,000 ba, tashi ta kai shi. Kuma kila ya fi ka ibada, ya fi ka zikiri, ya fi ka salati, ya fi ka kusa da Allah din, kuma ya haƙure ya jure. Kai kuma aka baka miliyoyi sai da za ka karɓi 100,000, me yana damuwa? Ka mayar da al'amari ga Allah don ka dace da ladan Ubangiji. To wannan abinda bawa ya kamata ya kasance a ciki, ya zanto duk san da yake ma duniya katta makantar da shi da barin lahirarsa, kuma duk san da yake ma duniya ya same ta, to ya yi kokarin fitar da haƙƙin Allah a ciki, kuma ya nemi lahirarsa da wannan duniyar da ya samu. Domin duk abin da baka nemi lahirar da shi ba, karshe za ka yi hasararsa, za ka bar ta a nan gidan duniya ne. Ke sabin tarawa a kan ka yake, kuma kai baka ci ba, kai baka sha ba, kai baka yi wa musulunci hidima ba, ka mutu ka bari a matsayin magada. A yi ta farga, za a yi duk abin da za a yi da shi daga bayanka. Umar ibn Abdulaziz ya zo mutuwa, ake zarginsa, waɗansu suke tambayarsa, dan me baka ware wani abu na dukiya, dan me baka tara dukiya ba da za ka bar wa ‘ya’yanka? Gashi ka zo mutuwa ba su da ko kwabo, da wane da wane da wane, ko gidan zama ba su da shi. Sai ke cewa ‘ya’yana ɗaya ne cikin mutum biyu, in sun zanto salihan bayi, to Allah zai jibinci lamarinsu. Don Allah ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. In sun zanto ba salihan bayi ba kuwa, to ban taimake su ba wajen sako, da haka ban bar musu koko ba. Yace in salihai ne Allah zai kula da su, in ko ba salihai bane ba, yace ka ga ban taimake su ba wajen sako, Allah akalla na rage musu barna, ba su barna, ban taimaka musu kai barna ba. Annabi aka turo ya tsare katanga ya hana ta faduwa don kare dukiyar maraya wanda babansa ya riga da ita mutuwa. Wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha farada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasfi alayhi sabra. Annabi aka turo aka ce tsare katangar ka tafa da dan kare dukiyar marayan da babansa ya zanto salihin mutum. In ka zama salihi din sai Allah ya ji bincin lamarin ƴaƴanka ko baka. In baka zanto salihi din ba kuma sai Ubangiji ba zai ji bincin lamarin su. Ta isa wan ta kasa, idan an ce ta isa ya yi tuntuɓe, wan ta kasa wato kuma ya faɗi rigingine shi ne in ta kasa, mutumin da ya faɗi a baibai, don shi tuntuɓe mai yake gadarwa ka faɗi daga ba, bayan mutum ya faɗi daga ba kuma sai zuwa ya rigingine, kaga faɗuwar ta yi muni ke. To manzon Allah yana nuna munin da mutum ke samun cikinsa in ya zanto mai neman duniya, shi ne ma'anar ta isa wan ta kasa. To waɗannan suka ce gaba ɗaya addu'a ce annabi ke wa mutum, ta isa abdul dinar, kamar yace Allah halaka bawon dinari, ta isa abdul dirham, Allah wadan bawon dirhami, ta isa abdul khamisa, ta isa abdul khamila, ta isa wanta kasa, Allah wadaranta turda shi, kamar haka ne ma'anarsa. Munin addu'a ce annabi ke, sai ce wa iza shika falantaka, iza shika daga ashauku ne, yani iza asabahu shauku, idan kaya ta take shi falan taqasha, ma'ana la yanfa'u fihi al-minqash, al-minqash abinda ake cire kaya da shi. Nayi ta tunanin Hausar a zojen minti 30 na kasa tunowa, matsayi fata hansaki, yauwa hansaki malam, ba matsayi fata Hausar nan teku hansaki dai, hansaki shi da real Hausa ko dai matsayi fata ko hansaki shi ne da ake cire mai da ji, to shi ne al-minqash. Idan aka ce iza shika, annabi na nufin idan ma kaya ta soke shi, idan aka kaddara kaya ta soke shi falan ta kasha, kar Allah ya fitar da ita. Munin addu'a annabi ke mutu shi ne ma'anan falan ta kasha, kar Allah ya sanya hantsaki ma ya shiga wurin balantana ya fitar da ita. Tuba li abdin akhizin bi anani farsi, madalla da bawan da yake riko da wato akalar dokinsa ko ragamar dokinsa, fi sabilillah don neman yardan Allah, wajen wato yake kai kawo don jihadi fi sabilillah. To lafazin tuba, waɗansu suka ce aljanna, waɗansu suka ce a tuba ɗin nan wata bishiya ce cikin gidan aljanna. Hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri, yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah yace tuba liman ra'aka wa amana bika, yace tuba ta tabbata ga wanda ya ganka ya kuma yi imani da kai. Kala, sai manzon Allah yace tuba liman ra'ani wa amana bi, lalle tuba ta tabbata ga wanda ya ganna din yayi imani da shi. Sannan sai sake yayi imani da ni, sannan sai ki tawa wa tuba summa tuba, to nawa kenan, so uku, liman amana bi wa lam yarani, ga wanda ya imani da ni bai ganna ba. Ce liman amana bi wa lam yarani, ga wanda ya imani da ni bai ganna ba. Kala lahu rajulun, da wani mutum ya ji an ce tuba har sau guda ba su tambayi larabcin ba. Ce a kala lahu rajulun, sai wani mutum ya ce da shi wa ma tuba, menene tuba? Kala, sai manzo Allah ce shajaratun fil janna, wata itace ce cikin aljanna, masiratu amin, fatin ino ta tsawon shekara, ta ce shekara 100, girman ta kawai, inda zaka tafiya cikin ino ta tafiya shekara 100, ukulu hada ibn mazillu hadin kenan. Thiyabu ahlil jannati takhruju min akmamiha, tufafin da ake sakawa yan aljanna daga ganyen wannan itaciyar ake saka musu ita. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi, haka Imam Ibn Hibban, al-Imam Nasir ibn al-Albani ya inganta shi cikin Silsilatul Ahadith as-Sahiha, karkashin hadisi na 1241. To kun ji tuba, duk inda ma ga tuba yanzu mun san me take, wata katuwar bishiya ce wanda girman ta tafsirinta wato za ta kai tafiya shekara. Shine annabi ce tuba li abdin akhizin bi anani farasi, wato wannan bishiya ta tabbata ga bawan da yake rike da ragamar dokinsa, fi sabilillah yana kaiwa ya koma wajen jihadi, ash'asa ra'suhu, wato ainihin gashin kansa ma ya riga ya takuɗe ya hargitse, ba
ba ya da lokacin ma da zai kum ballantana ya taje gashin kansa yayi daidai mughbaratin qadamahu kafafunsa sun burkide da kura in kana fil hirasa ka kana fil hirasa in an ajiye shi a tsaro akan iya karkasa to sai kasance a wurin baya tafiya wa in kana fi saqati kana fi saqati as-saqa shine karshen runduna daga baya kasan wani lokacin irin runduna ta yi gaba daga baya ana jin tsoron kar a kawo farmaki to sai a zabi zara ta ajiye su daga baya in jin ko ta kwana kenan yace to in an ajiye shi a baya kuma runduna nan ma zai tsaya a baya runduna baya kaucewa ya bar wajen amma in ista'azana matsayinsa ko a wurin mutane in ista'azana da zai nemi izini ya zo gidanka yana san ganin ka lam yu'zallahu ba za a baki izini ba saboda baya da matsayin da mutane za su dauka babban mutum ne wa in shafa'a inda zai zo ya nemi ceton wani ya nemi belin wani ya nemi aiwa wani rangwame cewa wani a baki kaza wani a yi masa kaza wani a yaje masa kaza lam yushaffa annabi ce ba za a karɓi cetonsa ba a nan duniya matsayinsa kenan a wajen mutane shine cikin hadisin muslim annabi ke cewa rubba ash'asa madfu'in bil abwab law aqsama 'ala allahi la abarra yato da dama za a ga mutumin da gashin kansa har gitse madfu'in bil abwab inda zai zo kufar gida ma za a kore shi dan Allah ta fuka ban wuri amma law aqsama 'ala allahi la abarra da zai rantsuwa ga Allah ya ce yau za a yi ruwa wallahi to da sai Allah ya saukar da ruwa dan ya barantar da rantsuwarsa kar kafara ta kama shi saboda matsayinsa a wajen Allah kaga wannan bawan Allah dai baya da komai amma ga aikinsa akhazan bi anani farz jihadi fi sabilillah to wannan da cikin hadisan da yake kafa hujja da su wajen falalar jihadi da a cikin daidaikun ibada samun lada irin na jihadi a ko wahala kware da shi wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun bani labarin wani aiki wanda da shi ne zan samu cikakken lada ko ladan da yafi na mai jihadi sai manzo Allah yake cewa masa za ka iya yin azumi kullum ba baki ka yi kiyamun laili kullum dare ba bacci insha'a ba zan iya ba yace to kaddara ma ka samu damar yin haka din ba za ka kai falalan mai jihadi fi sabilillah ba kullum ka yi kiyamun laili ba bacci kullum ka tashi da azumi kuma na nafila to ba za ka kai falalan mai jihadi ba za ka kai ladan mai jihadi ba fihi masail a wannan babu akwai masaloli الاولى مساله تفرقو اراده الانسان الدنيا بعمل الاخره متين ينفاتي دنيا دا ايكن لاهرا irin wannan aiki na lahira in ka nufaci duniya da shi sakamakon ka shine baka da komai gobe kiyama wajen Allah ulaiikal ladina laslahum fil akhirati illa an-nar ba su da komai sai wuta Allah tsare thaniya mas'ala ta biyu tafsir ayati hud mun samu sanin fassaran ayat nan cikin suratu hud man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha الثالثة مسألة أخو تسمية الإنسان المسلمي عبد الدينار والدرهم عبد الدينار والدرهم والخميسة متم مسلمي أما أسامة سكونا باوان ديناري باوان درهمي باوان الخميسة شفاتي بعدن كومي با لنسبو دزوت يستارا تيد نيمان كودي بايا سنان اللاهرة بايا أيك اللاهرة سيا زي سار دوتيا الرابعة مسألة أخو تفسير ذلك بأنه in u'tiya radi an fassara mana yadda wannan bawa yake shine yayin da Allah ya bashi abu sai ya yarda yana cikin jin dadi kenan da annabawa wa in lam yu'ta faqat in ko da za a gadar masa da hasara ko mun kankan nota kuma sai ya fushi to wannan ya zama bawan dinari ya zama bawan dirham kenan al-khamisa mas'ala ta biyar qawluhu ta'isa wa takasa mun fassara fadin annabi ta'isa wa takasa as-sadisa mas'ala ta shida qawluhu wa idza shika falan takasa fadin annabi idza shika wato fi'li madhi ne mabni lil majhul yani idza asabahu shawkun aw idza usiba bi shawkatin falan takasa yani la yanfa'u fihi al-minqash shine muka ce matsayi fata ko mutum menene hansaki as-sabi'atu mas'ala ta bakwai as-sana'u 'ala al-mujahid al-mawsuf bi tilka sifat yabo da manzon Allah yayi ga mujahidi wanda yake siffantuwa da siffofin da aka ambata cikin hadisi shine tsare kan iyakar kasa ko tsare rundunar yaki daga baya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah
kadai da mutum zai aiki daya biyu uku hudu biyar sai ya shiga cikin aiki daya daga cikin wadannan guda biyar din to ta zo sa wannan guda ɗayan ne hudun suna nan lafiya na wanda ya wuce shiga cikin to amma maganar cewa kin idan ya tuba ya daina riya Allah zai mayar masa da wancan ko ba zai mayar masa ba wannan zamu gina shi akan safanin da malamai suka yi cikin fadin Allah ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wadan suka ce yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wato munanan ayyukan da yayi da sai ubangiji ta'ala ya canja su zama kyawawa ma'ana sai a baki lada kenan akai wadan suka ce a tunda ayar take ne yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat saboda tubansa yanzu mummunan aikin sa na da ai ba zai yi ba zai kyakkyawa yake shine tabdil din ba wani dadin ne za a mai da shi kyakkyawa ba a yanzu ya canja aikin sa kawai a sakamakon tuba sannan su malaman suka fassara haka mai hukuncin wanda ya sa kaya masu kyau mutane suna kallonsa kuma sai ya dan ji dadi wannan sa kaya masu kyau baya cikin riya dan ba ibada bane ba wala bane jaiz isa kaya masu kyau babu laifi mutum ya sa sai da abinda ba a so kar mutum ya sa wato a kaya masu kyau don yayi alfahari ga wani ko don gasa ga wani kai ka sa kayanka don ka ji daɗi don ka fito cikin kama mai kyau ba wai don gasa da wani ba don alfahari ga wani wannan ba ka da laifin komai wajen Allah ta'ala amma idan ka sa don alfahari da wani don gasa ga wani to wannan ya zanto wato akwai laifi ha kuma idan mutum zai sa kaya sai kiyaye da libasu suhura libasu suhura shine duk kayan da kila idan aka tara mutum wajen 100 ko sama da 100 haka ila kai kadai ne mai irin su wanda idan ka fito sai an sace kallonka an sace kallonka to libasu suhura kenan annabi ya ce wannan tufafin wanda ba su da rabo a lahira kenan to sai malamai suka ce kar ka dauka cewa dan saboda tsadar su ne ta iya wa dan saboda tsadar su ta iya wa dan saboda arhas su kowa da sai zai iya zama haka ma'ana kayan da zaka shahara da su a tsakanin mutane wa'ana kai kayan ka sun sha bamban da na sauran gama gari duka in ma saboda tsadar su ta yi yawa in ma saboda arhar su ta yi yawa sai malamai suka ce to ai mun gane ma'anar idan tsada ta yi yawa dan ya zama wannan libasu su tura amma me ma'anar wanda kuma dan arha ta yi yawa zai zama laifi aka ce eh saboda akwai da'awar zuhudu a wani da gangan zai sa kaya fasassu kawai da ce shi zahidi ne mai zuhudu ne mai gudun duniya to ka auka shi dan ya gama da kai sanin gurin dan ma ka sa mai kyan ka zauna lafiya an gane ko to dan saboda ba a san libasu shuhura amma in ba libasu shuhura ka sa ba kuma baka sanya wani abin da yake dangin haramun cikin abubuwan da aka haramta kamar na zinariya da azurfa da mai da mai nane ba wannan babu komai akan ka dan ka sanya tufafi masu kyau kayan adanka wannan yake yake ta menene matsayin wanda ya ambaci ibadar wata ibadar sa dan zabarar da mutane in manufar ka cikin zuciya dan zabarar da mutane ne wannan babu laifi haka idan kai ba kai ka ambaci ibadar ka mutane sai gani suka yi beka wannan babu laifi haka kawai su suka yi beka dan kansu lafiya kalau kana cikin yi wani ya gani yayi beka akai ba wannan ne manufar ka ba kai wannan babu laifi har annabi ke cewa wannan yana cikin bushara da Allah ke wa mu'mini kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi ko kai ka sanar ibadar ka kai farin ciki da ita duk wannan yana cikin abubuwan da hadisi suka kwadaitar a kai ko kai ya zanto cewa ka yi ibada cikin mutane irin ibadar da in kai kaɗai ne ba za ka iya ba amma ba wai dan ka yi dan yaban mutanen ba sai dan samun karsashi da nishaɗi tare da mutane ka sa ko wanda yake samu wannan idan zai kiyamun lalaci shi kaɗai ba zai iya ba amma in ya fito masallaci saboda karsashi sai ya samu wannan wannan duk babu laifi baya cikin abin da yake rusa aiki kamar yadda malamai suka yi bayani mutum ne yayi aiki na gari daga baya sai aka tambaye shi sai yayi bayani da yawa yana ta sharhi sama da aikin da yi haka wannan ya shiga karkashin aya ta Ali Imran wala ta haka bannin lalazin ya fara wani zama a tawo ya hibbo na an yi wadu dimalin ya faru irin wanda suke son ayabe su da abin da ba su aikata ba Allah ce fala ta haka bannin hon bin fara sun milar azab kar ka taba tsammanin irin wannan za su kaucewa wuta ba za su kaucewa wuta ba wanda ke son ayabe su da abin da ba shi ya aikata ba
shine da ya aiki ga dan sai ya kammala aikin yayi yawa dan a gani ayi yabon da yawa kuma bai kai yawan aikin ba farko ne dama in yayi dan aibe shi kaga ya rusa aiki to kuma sai yazo ma so yake ma aibe shi da abin da shi bai yi ba wannan abin yayi yawa wala ta hasa wannan wanda ya fara cikin azab wa lahum azabun alim da menene mutum zai jaddada ikhlasin sa a koyaushe abinda mutum zai jaddada ikhlasin sa ba kamar karanta ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kullun karkaka abinda yawanci muke bada himma akai dan ka lura da mu ina nufin mu gaba daya mu dukkanin gurin da yawancin ahlus sunna musamman dai a nan Kano babba abinda muke bada himma akai kaga muna bada himma akan aqida idan ana karatun tauhidi fiqhu da wani hadisi da ifi na sahihi kowa nan gurin yana da zafi a kai sahihi da ifi wannan matsala ita ce rajiha waccan marduha amma wajen gyaran niyya wajen ibada muna da rauni kore da gaske to yawanci ko abinda zai gyara mutum wannan shine karanta raka'i a cikin bukhari akwai raka'i hadisai irin waɗanda suke koyawa mutum wato yaya zai kubuta daga munanan halaye zuwa ga kyawawan halaye ya zai kubuta daga dattin zuciya zuwa ga samun hasken zuciya wannan sai ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine zai jaddada maka na biyu kuma karanta sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka gogowar mai ta annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta sirar sahabbai ka gogowar mai su za ka samu darasi mai tarin yawa Allah ya sanya kifsoci don su zanto ibra laqad kana fika sahihan ibratun li ulil albab ma kana hadithun yusra to wannan da shine mutum zai ta jaddada niyyarsa kullun ya ga kuskuren sa ya gyara ya kuskuren sa wani ya gyara gaba ɗaya wani ya gyara rabi ya bar rabi haka dai har mutum ya samu kamala ba ka iya samun kamala lokaci guda baya ga haka kuma sai kai abokanai waɗanda ka san masu himma ne ta ibada duk abokin da ka san yana ragwantar da kai ba ka yin ibada sosai sai ka canja da wani da abokin da ka san in kun haɗu kai da shi ba abinda kuke sai zagin mutane da cin mutuncin mutane da yi da mutane sai ka canja wani abokin baki ba wanda kullum aikin alkhairi ne yi kaza yi kaza ya karfafa ka kan wani abu alala tsalle abokin da duk za ka yi koda ba wanda zai kara maka himma bane ya zanto wanda ba zai dakushe maka takata da ba to wannan shine abinda mutum zai rika kuma kullum ka rinka jin kai da kasashe ne kamala kake nema daga lokacin da ka dauka cewa kai kaka daga kammala to babu yanda za ka yi abin kirki amma kullum ka dinga kokarin ka gano laifin kanka ka dinga wa kanka hisabi a kowane yammaci menene na kirki menene na barna haƙƙin wa na shiga inda ya fi wasa waye shiga haƙƙin na ne in ya fi masa to amma da ya kasance kullum kai wani sun yi kaza wani sun kasa wuri kaza wani bai daidai ba wani bai daidai ba babu yanda za ka yi abin kirki sai shaitan ya yaudare ka akan wannan ya kamata kai ka bincika kai kuma bai kai kai daidai ina ne kuma inda kai kuskure domin ka gyara to wannan tarbiyyar irin ta ce muke bukata gaba ɗaya mu masu karantarwa da mai sauraron karatu sai da wannan tarbiyyar akwai wanda idan yana sauraron karatu da gobe dai wata biyu yana yi yana ganin ya kai wata matuƙa kenan duk wanda yake sabon fahimta shine zai zo ya rike littafi yana tsohon gaba ana karatu da shi daki daki amma duk tsohon fahimta shekara goma da fahimtar sunna ko tsohon gaba za ka yi ba masallaci tsohon gaba masallaci ba zai zo ba kai cikin masallaci duk tsohon fahimtar sunna to yana waje galibi karfa yan majalis sai da su nake wanda suka zo a latti masallaci ya cika wallahi galibi idan ka bi masallatan ahlus sunna garin duk gaba ɗaya haka su duk wanda kaga yana himmar karatu kafin malami ya zama abokinsa ne da malam ya zama abokinsa ana yawan gaisa yau da gobe to ya dana himmar karatu saboda an saba meye kuma zai karatu kuma sharaɗin da fahimta sunna ko wazi aka je ko kofar gidansa aka je yin wazi baya ji a jikinsa shi za a yi wa an zo ne a ragargazi makwabtansa shi yasa da yawa daga cikin halin sunna idan suka kira ka wazi su za su faɗa ma abin da za ka faɗa kaga yanzu a nan gurin bai kamata ka je wazin ba dai idan su zo su faɗa ma abin da za ka faɗa ma'ana sun san wannan abin to me amfanin ka je ka jaddada musu shi sai to malam ka ce kaza karka ce kaza ka ce kaza karka wallahi ka zaga halin sunna suna faɗa a malamansu malam ai wazi akan kaza ya kamata ka ce kaza mutum ne zai tambaye ka amma yana son ga abin da za ka faɗa masa in ba wannan ka faɗa ba to ba haka ba
shi yasa sati biyan karshe din nan da kuka yi ta rubuto tambaya da nan gurin da masallacin bai rubuta akan siyasa, hukuncin zabe, kai ka ce ban taɓa ganin takardun ba. Takardu sun fi 15 wajen 20 akan zabe don dai banza da su. Kun san saboda me yasa sati hudu ko da suka wuce ko wani abu makamancin haka mun yi wata warduma akan wannan da siyasa da menene, saboda suka ce wai an kwaskwari mantar da siyasa. To mutumin da kake masa zaton ya kwaskwari mantar da siyasa, me kuma ka sake tambaye su kuma ya ce maka mai akan siyasa kenan? Me yasa kace yayi kwaskwari ba cikin fatawarsa? Shin kayi haka ne dan saboda ka san hukuncin abinda zai faɗa kafin ya faɗa, ko dan ka jahilci hukuncin? Tsakaninku da Allah, ba yana nufin dama kowa ne ya faɗa ka ba, amma idan har na ce na zo na yi tambaya me hukuncin kaza, sai ka ce kaza ne, sai ce ba haka bane ba. Lokacin da zan yi tambaya menene matsayina game da wannan tambayar? To me amfanin tambayar? In ko ban sani ba, to dan menene sai abin da nake so za a faɗa mu? To wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu rinka yawa kanmu hisabi a kai da koma baya a kai kullum a kowane yini kawa kanka hisabi. Wai me nake ne? Shekara ta nawa yau a duniya? Wai me manufan wannan rayuwar? Manufar ta kawai shi kenan in ce sha'in rayu in barci gari ya waye, dare ya yi ta faɗi kamar mutum gari ya waye za ta fi neman abinci, shi kenan shi ne manufa game da rayuwa? Shin babu wata rana da za a tambaye ni ƙididdiga na abin da na yi a kowane yini? To shi wannan abin da na yi menene shi? Shin dukkan kowane irin abin da na yi ne nake da dalili a kansa Qur'ani da hadisi? Duk abin da mutum zai kokarin ya faɗa na fatawa, ba abin da ba na so irin tambaya, saboda ta fi komai wahala. Kar ku ɗauka cewa morewa ne a ce me hukuncin kaza ka ce kaza, me hukuncin kaza fa kaza, dole sai mutum ya yi takardunsa. Gari in karantar so 100 da a yi mun tambaya so ɗaya, saboda idan na zo karantarwa na san zan je in yi nazari, akwai darasin da zan yi kwana biyu kwana uku ina nazarinsa, in dubi duk abin da zan duba in tace in gyara in ga komai da komai, hatta Hausar da zan yi amfani da ita sai wani lokacin sai na duba littafin Hausa. Hausar kawai da zan yi amfani da ita, saboda na zo faɗa in faɗa abin da na riga na san ba kawai nan ne suke saurare na ba. Ana ɗauka a rikoda yana tafiya nesa, ya je Lagos, ya je Abuja, ya je Ghana, ya je Kotono, ya je wane ne kasa dina zuwa ko ina, kuma duk za a saurare ka, sa'annan ka saurare ka na kasa da kai waɗanda suka ji ka kowa saurare ka, ashe ya kamata ka tsaya tsayin daka. Ba wai mole abu ne, ba wai abin nan ba ne, ba kawai don ka burge ba ne ba, tsayawa ne don ka ba da haƙƙin daidai, kuma don ya kasance duk abin da za a tambaye ka kuma akwai kalubale ne a gabanka, da ka fito karantarwa kalubale ne a gabanka. Akwai mai son ya saurare ka ya ji daidai ya yi aiki da ita, ka ga ya ɗora maka babbar amana na haɗuwarsa da Allah gaba ɗaya ya rataya a hannunka, tsirarsa da wata shigarsa aljanna ya rataya a hannunka. Akwai wanda so yake saurare ka ya ji kuskure don ya more ya faɗa, ka ga shi ma wannan kalubale ne a kanka. Akwai wanda ɗan bid'a ne, akwai wanda ɗan sunna ne, hasala ke damunsa, akwai duk gasar kowa da kowa. To dole sai kalubale ne a kanka, ashe ba morewa ba.